أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 24 غواتن ربيع الثاني هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دبو دايا داري هدو دا 40 دايا وان دي 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 دا 20 دايا غواتن شابيو شكرة دبو بيو دا شاتر ميلادية كما يند مكساب هدواء وان مجلس يمي البركة نمصعب بن أمير دا كيشكين غوارها وساوا زورو دا اتكين برنن كانو ومن چي غوا دا كراتو اتكين وان نتافينا مقدمة العزية للجماعة الأزهرية واللفر أبو الحسن الشاذلي رحمه الله تعالى wanda kuma muke bibiyar sharhin Fathul Bariya na Dr. Muhammad Al-Mansur Sokoto hafizahullahu ta'ala. Wannan kuma shine darasi na 19 a cikin wannan littafi. A cikin darasin da ya gabata mun yi karatu ne akan shafar hufi, inda malam ya kawo sharuɗa guda 8 wa'anda sai sun cika sannan shafar hufi ya tabbata. Idan kuma an samu ɗaya bai kai ba to kuma hukuncin shafar huffi ya fadi. To amma daga ciki akwai waɗanda akwai dalilai na shari'a ingantattu da suka tabbatar da su waɗannan sharuɗan wanda ba su wuce guda uku ba ko hudu, guda hudu ne ko, amma ragowar wato ijtihadi ne wanda kuma akwai nasoshin da suka ci karo da su, da haka malai yake cewa zancen da yafi inganci su ne waɗannan sharuɗan guda hudu. Na farko shine su huffin an takunal khuffani tahiratun, su huffin guda biyan su zamanto tsarkaka. Sannan na biyu an yakuna labisan lahuma ala tahara, shi wanda zai sanya su ya zama ya sanya su a bisa tsarki. Na uku an takuna taharatun ma'iyya, sannan tsarkin ko alwalatta zamanto ta ruwa ba ainihin taimama ba. Sannan sharadi na hudu an yakuna mashuhuma fil hadathil asghar la fil janaba, ya zamanto kuma karamin kari idan mutun yayi shi ne zai shafar hufi ba babban kari ba kaman janaba. To waɗannan sune sharuɗan da suke ainihin wato sun inganta wanda sai an cika su shafar hufi yake tabbata. To za mu shiga cikin sifar shafar hufi din insha Allah. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala wa sifatul masihil mustahabba, yace sifar shafar hufi wanda aka fi so an ya ba'a asabi a yadihil yumna, shine ya dora yan yatsun hannunsa na dama ala a darafi asabi'i rijlihi, wato a gefen yan yatsun hannu wato yan yatsun kafarsa, min zahiri qadamihil yumna, wato na saman wato kafarsa ta dama, wa ya ba'a yadahul yusra, ya sanya kuma hannunsa na hagu, min tahta atrafi asabi'ihi, ta karkashin gefen yan yatsunsa, min badin khuffihi, na kasan huffinsa, wayumirrahuma, sai ya taho da su ila alka'abain har izuwa idan sawu. Wayannan ya dora su ainihin wato a sama yan wayannan yan yatsun, wayannan su kuma suna kasa huffin wato gefen abunan wato idan wannan ya dora shi a haka, wayannan su kuma sai ya dora su a haka. To shine sai ya taho da wayancan suna tawowa ta kasa, wannan shi kuma hannun dama yana tawowa ta sama har zuwa ainihin idan sawu. Yawwa, to kaga gashi can malam ya nuna, yawwa haka yake. Kaga hannun hagu yana kasa,
hannun dama yana sama, gefen ƴan yatsun suna saman ƴan yatsun sama, gefen ƴan yatsun hannun hagu su kuma suna karkashin kafar ko karkashin huffi. To daga haka zai taho da su har zuwa idan sawu. Masha Allah, yayi an fahimta ko? Wa yaf'alu bil yusra kadhalika, zai yi wa kafar hagu ita ma kamar haka. Ala ahadil qaulaini, bisa daya cikin zantuttukan malamai guda biyu. To anan sai malam yace almasu ala zahiril khuffi wa batinu, wato shafar saman huffi da kasansa. Huwa qaulul imam Malik, wannan qauli ne na imam Malik wa Shafi'i da imam Shafi'i rahimahumullah, Allah ya musu rahama. Lakin qala, sai dai duk su biyan sun ce in iqtasara ala zahirihima, yani a alahuma ajza'ahu, da imam Malik imam darul hijra da imam Shafi'i duk sun gamsu cewa idan mutun ya shafi iya saman huffin bai shafi kasan ba, shafar huffin sa yayi. Wa qad warada maswa'a al-khuffi wa asfala, yake cewa domin akwai hadithin Mughira bin Shu'ba, ya zo game da in za a shafi huffi a shafi saman da kasa. Hadithin Mughira bin Shu'ba daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma hadisi ne wanda yake dha'ifi. Imam Ahmad ya fitar da shi, Imam Abu Daud, Imam Tirmidhi, Ibn Majah da su ruwaito shi, wa allahu Ahmad wal Bukhari. Imam Ahmad ya ce hadisi yana da illa, haka Imam al-Bukhari wa Abu Hatim wa Dar-Qutni wal Hafiz wa Ibn Hajar. Wannan duk gaba ɗayan su, al-Hafiz, Ibn Hajar da wayannan malaman duk sun ce hadisin yana da matsala, hadisi ne mai rauni. To kaga kenan, hadisin da yace in an zo shafar huffin da kasan da saman za a shafo, hadisin bai tabbata ba. To akwai kuma hadisin da ya tabbata na Ali bin Abi Talib, Allah ya kara masa yadda, inda Ali yake cewa laukana dinu bir ra'ayi, da dai addini da maulanka ake yin sa da ra'ayi, lakana asfalal khuffi aula bil masi min a'la, to da kasan huffi shi yafi dacewa a shafa ba saman ba, domin kasan shine inda ake tattakawa. Laqad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahir khuffai, sayyidina Ali yace na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo shafar huffi saman huffin ya shafa bai shafa kasa ba. Wannan hadisin hadisi ne hasan, wanda ainihin wato hadisi ne wato sahihi, wanda Imam Abu Daud da Dar-Qutni da Baihaqi sun ruwaito shi, wasahul Albani fil irwa, wa bi hadhihi al ahadith as sahiha akhadha al Imam Abu Hanifa. To da waɗannan hadisai ne ingantattu Imam Abu Hanifa yake aiki, wa Ahmad wa Thawri wal Auza'i wa qawluhum arjah, kuma zancen su shi yafi rinjaye cewa in ka zo shafar huffin saman zaka shafa, in ka zo shafar safakka ma sama zaka shafa, kawai ba ruwanka da ƙasa. Wal ilmu indallah, wannan shine kuma abin da yafi rinjaye, sama kawai zaka shafa ba ruwanka da ƙasa, saboda hadisin da yace a shafa da ƙasan, hadisin bai inganta ba. An fahimta ko? To sai malam yace akwai bambance tsakanin shafar huffi da almasu alal jabira. Mun karanta hukuncin shafa akan jabira ko bandeji ko plasta ko karan dori. To akwai bambanci tsakanin shafa akan bandeji da shafa akan safa ko huffi. Akwai bambanci tsakanin shafa akan plasta da kuma shafa akan ainihin wato huffi. Haka akwai bambanci tsakanin shafa akan karan dori da kuma shafa akan ainihin wato huffi. Bambancin ya kai wajen guda bakwai. Abu na farko suka ce shi maso al-khuffain an yi masa lokaci. Shafa akan huffi yana da lokaci muayyana, lokaci abin ayyanawa. Shine awa 72 ga matafiyi, awa 24 ga wanda yake mazauni. Shi ko shafa akan jabira, to ba a iyakance shi da lokaci ba, an sa bandeji ko da zai kai shekara daya, sai dai a je a yi dressing a canza wani sabo, zaka ci gaba da shafa ne akai matukar bukatar shafar ta kama har zuwa lokacin da za a warware wannan bandejin, ko a cire karan dori in karaya ce, ko kuma a cire plaster din. To kaga wannan an samu bambanci tsakanin huffi da ainihin wato shafa akan jabira. Abu na bambanci na biyu shine ita jabira la takhtassu bi udwin muayyan, shi shafa akan jabira bai kebanci wata gaba a bar ayyanawa ba, ba ce iya hannu ko kafa ko kaza ba. Shi ko shafa huffi kaga ya shafi ina kafa kawai. Kaga wannan ma bambanci ne tsakanin almasu alal jabira da almasu alal khuff ko alal jawrab. Ita shafar safa kaga banda ta hannu, iya ta kafa ne. in hufi ne iya kafa ne, amma aljabira zai iya yiwa bandejin hannu ne, zai iya yiwa a cinya ne, zai iya yiwa a kafa ne, duk inda aka sa to hukuncin shafa ya shafi wannan gabar. Abu na uku suka ce almasu ala alkhuffaini yushtaratu fihi, shi shafa akan hufi an shartanta an yalbasahuma ala taharatin, sai mutun yayi alwala cikakkiya sannan ya sa hufi. Sabanin jabira fala yushtaratu laha zalik, shi jabira ba sharadi bane in zaka yi shafa akan bandeji ko plaster ko karan dori sai kana da alwala, a'a ko da babu alwalar zaka iya yin shafa akai. Kaga bambancin sa da shafar safa ko shafar hufi, an fahimci wannan. Na hudu suka ce ita shi aljabira yumsahu alaiha fil hadath al asghar wal hadath al akbar bi khilaf al khuf, wato wannan shi ma bambanci ne, shi maso aljabira shafa akan bandeji ko plaster ko ainihin wato karan dori, ana iya yin wannan shafar koda karamin kari ne ko babban kari kamar janaba. Wanda shi kuma huffi ba a yin shafa akan huffi idan wato karin ya zamanto babba ne ba karami ba, sai karamin kari shi ake yin shafa akan huffi ko safa, amma babban kari sai dai a yi wanka gaba daya a cire safar ko a cire ainihin wato huffi din. Na biyar almasu al khuffaini rukhsa wa amma al jabira falmasu alaiha azima, shi shafar huffi sassauci ne, in kaga dama shafa akan huffi ko shafa akan safa hukuncin sa sassauci ne, rukhsa ce musulunci ya ma, in ka cire safaka ka wanke kafaka ka kuma mayarwa babu komai, amma shi shafa akan jabira tilas ne. Ba za a ce duk lokacin da zaka yi aka ce in kaga dama bari ka warware bandejin, a shafa akan jabira tilas ne, shafa akan huffi rukhsa ce. Kaga nan ma an sake samun bambanci tsakanin guda biyu. Bambanci na ainihin wato na shida shine al-khuffani, su huffi guda biyu yushtaratu fihi ma satru mahallil fard, an shartanta sai sun rufe mahallin farilla, amma jabira ba a shartanta haka ba. An gane wannan? A baya mun karanta cewa shi huffi sai ya rufe mahallin farilla, ita kuma jabira ba lalle sai bandejin ba sai ya rufe mahallin farilla ba, haka karan dori ba sai ya rufe mahallin farilla ba, haka plaster ba sai ta rufe mahallin farilla ba, sannan za a yi shafa a kanta. Sharadi na karshe na bakwai, min haythul kayfiyya al-khuffani yumsahu ala zahirihima faqat, yanayin shafa din huffi saman kawai za a shafa, safa saman kawai za a shafa, amma jabira sai an gaba ɗaya inda duk abin yake zaka shafa, duk inda bandejin yayi sai ka shafe shi. An fahimta? In aka nannade shi haka a hannu, to in ka zo tunda ba za ka iya wanke hannun ba, to in ka zo shafar duk sai ka shafa haka ciki da bai, kaga jabira kenan. Amma shi huffi iya saman kafa kawai zaka shafa shi kenan. Waɗannan su ne abin da ya bambanta almasu alal jabira da almasu alal khuffain. Mafhum? Fasulun fi ahya'a fi ahkamil hayd. To kaga shi ma duk dai wai mutum ya ji dai sai dai ya jika kafar tasa, a'a kawai danshin hannunka ake so kai shafa akai, ba wai sai ka jike safar ta kai ya tabbata in wannan ne ba gara ka cire safar ba gaba ɗaya ka wanke, danshin hannun kawai ake so ka shafi ainihin wato safar ko huffin da shi. To ai shi ne maganar ai, ai maganar ce kenan, ita ce ka sake dawo wani da ita, kawai danshin hannunka shi za ka yi shafar, ai kamar huffin ne shi ma kaga danshin hannunka ne za ka yi shafar da shi. Fasulun fi ahkamil hayd, fasalin da zai bayani akan hukuncin jinin haila. Alhaidu huwa damul khariju bi nafsi, shi jinin haila jini ne da yake fita da kansa. Min qubuli man tahmilu adatan, wato ta gaban macen da za ta fara, wato za ta iya daukan ciki a al'adance, ma'ana alama ce cikin alamomin balaga, duk macen da take yi alama ce ta za ta iya yin aure ta dauki ciki ta haihu ba matsala. To shine malai yake gaya mana menene jinin haila, domin jinin kala kala ne. Sai ce shi jinin haila wani jini ne da ba wai cuta bace ko rashin lafiya take kawo shi, a jini ne da kansa yake fita ta gaban macen da za ta iya daukan ciki in ta yi aure a al'adance. Fi muddati 15 yawman, a cikin tsawon kwana 15 faduna ha ko kasa da kwana 15 ila sa'atin, har izuwa sa'a guda. Zai iya in yayi zubo awa ɗaya shikenan, ba zai ƙara zo mata ba sai wani watan, shi ma dai jinin haila ne. Min gairi wiladatin, shi jini ne ba na haihuwa ba, wala maradin ko rashin lafiya. Shi al-addima'u dibbiya, ko addima'u dabi'iyya wato jini na dabi'a al-kharija min al-mar'a wanda yake fita daga ainihin wato gaban mace tanqasimu ila thalathati aqsam ya kasu kashi uku damul hayd damun nifas wa damul istihada wadannan su ne inda jini ne wanda yake damu dabi'iyya wato damu dabi'iyya kai nake so in ce damu dabi'iyya wanda yake fita daga gaban mace ya kasu kashi uku ko dai imajinin haila ne ko jinin haihuwa ko kuma jinin istihada to shi jinin haila jini ne wanda yake aswad thaqil jini ne wanda yake mai duhu ta fuskar kala sannan thaqil mai kauri ne shi mumtinun sannan yana da wari yurkhihi rahimul mar'a wanda mahaifan mace ce take fitar da shi idza balagat fi nawbatin ma'luma idan ta kai wani lokaci wasu shekaru sanannu wa huwa kama qala sallallahu alaihi wasallam shi jinin hailan nan kamar yanda manzo Allah ya faɗa amrun al'amari ne katabahu Allah da Allah ya rubuta shi ya wajabta shi ala banati adam ga ƴaƴan annabi adam mata kamar yanda yazo a cikin hadisin Bukhari da Muslim to fa in istamarra min ghairi nauba idan ya zamanto jini ya ci gaba da zuwa ba tare da yana wato yana tafiya da lokaci ba kawai diddin wala wato kodi yaushe mace tana cikin wannan jinin to fahiya mustahaba ta zama mai jinin istihaba domin shi yana da lokaci sananne shi wancan shi jinin haila yana da lokaci sananne to in mace ta zamanto jinin ta ba shi da wani lokaci sananne ko da yaushe cikin sa take to ba jinin haila bane ya zama jinin istihaba yana daga cikin hikimar Allah mai girma da daukaka ya sanya jinin haila da mace take fitarwa ya zama abincin jariri idan ta dauki ciki shi yasa galibi da wahala kaga mace tana jinin tana da ciki kuma tana jinin haila da wahala kaga mace tana da ciki tana jinin haila saboda wannan jinin hailan ne idan ta dauki ciki kuma Allah ta'ala yake sa shi a wata matata a cikin cikin ainihin wato a cikin mace ya dinga tacewa yana ba shi wannan dan jaririn dan janin tayin da ke cikin cikin abinci to shi yasa da ta in ba ciki sai ta dinga fitar da shi dan jikin ta baya bukata in kuma ta dauki ciki shi wannan sai ya zama abincin dan jaririn mafi karancin shekarun da mace take fara jinin haila a cikin sa kamar duk dai mun yi wannan bayanin a cikin halul masail malamai sun ce shekara 9 ne nana Aisha Allah ya kara mata yadda ta ce idza balagatil jariya 9 sinin fa hiya mar'a wai idan yarinya ta kai shekara 9 ta zama mace an bayyana wannan hadisin Tirmidhi da Baihaqi sun ruwaito shi anha daga nana Aisha biduni isnadin amma ba shi da isnadi amma an ruwaito daga Ibn Umar marfu'an shi kuma wala yasihu shi wancan wanda aka jingina shi zuwa ga nana Aisha cewa mace idan ta kai shekara yarinya ta kai shekara 9 ta zama mace to ba shi da isnadi zuwa ga nana Aisha sannan an same shi ta wata hanya zuwa ga Abdullahi dan Umar marfu'iya shi kuma bai inganta ba daga kaga wannan magana babu ita wa aktharu kenan mafi yawanci mafi karancin lokaci shekarun da mace take fara jinin haila shine shekara 9 wa aktharu mafi yawan lokacin da take kuma yi tana dauka tana jinin haila shine 60 na sana shekara 60 ma'ana ai shekara 9 akwai yuwar ta fara jinin haila sannan zai iya yuwa mace ta yi jinin haila har sai ta kai shekara 60 tana yi wa qadru wiya domin an ruwaito anna hindan binti abi ubaida ibnu abdullahi bin zam'a waladat musa ibnu abdullahi ibnu hasan ibnu hasan ibnu ali bin abi talib wala hasituna sana an samu cewa wannan baiwar Allah hindu binti abi ubaida bin abdullahi bin zam'a ta haifi musa ibnu abdullahi ibnu hasan ibnu hasan ibnu ali ibnu abi talib tana da shekara 60 kaga kenan duk matan da kuta kai shekara 60 tana haihuwa akwai yuwar kuma tana jinin haila imamu shafi yake cewa shi ya ga kaka mai shekara 21 kaka gaba ɗaya tana da ƴa tana da kuma jika amma shekara ta 21 zai yi ko kaga shi ne wancan maganar kira a shekara 9 ta yi aure ita ma wanda ta haifa kila a shekara 9 ta yi aure a ta 10 ta haihu ko sannan ita ma yar da tata da ta haifa a shekara 9 ita ma aka yi mata aure a ta 10 ta haihu shekara nawa kenan kaga tayi jika tana da shekara nawa Imam Shafi yace ya ganta shi kaka shekara ta 21 ba magana shekara ta 80 ko 90 ko ko abin nan ba a shekara ta 21 kuma kaka ce an fahimta wa qala aidan ra'aytu bil yaman banati 90 yahibna kathira sannan Imam Shafi yace na gani a kasar Yaman ɗan shekara 9 suna fara jinin haila kuma da yawa na gaggansu shekara 9 kuma mace ta fara jinin haila kaga kenan ta hanyar tajriba malamai suka faɗi wannan magana cewa ana iya fara jinin haila nan daga shekara 9 kuma ana iya kai shekara 60 ba da ka suka faɗa ba domin ga Hindu binti Abi Ubaida ta haifi ɗa tana da shekara nawa 60 sannan Imam Shafi'i shi ba jiyau bane ganau ne ya ga kaka mai shekara 21 sannan ya ce ya ga da yawa yara ƙanana 'yan shekara 9 a Yaman suna jinin haila na fata an fahimta to na kwana nawa ne mafi karancin kwanakin jinin haila in mace ta fara kuma kwana nawa ne mafi yawan sa to sai malam al musannif abul hasan ash-shadili yace fa aqalluhu la hadda la mafi karancin kwan wato mafi karancin jinin haila bai da iyaka ka aksari dore kaman yanda mafi yawan tsarki shi ma bai da iyaka wa amma aqallu dur amma mafi karancin da mace za ta iya samun tsarki fa 15 yawman kwana 15 ne wa amma aktharul hayd amma game da mafi yawan kwanakin jinin haila fa yahtalifu to shi kuma wannan yana bambanta bi ikhtilafil quyyad da bambance-bambancen da ke tsakanin su mata masu jinin haila din an fahimta ba wani lokaci ba wani wasu kwanaki tsayayyu da kowace mace iyanan take yi in tayi sai ya daina sai ya dauke dan haka mafi yawancin sa dai kwana 15 mafi karancin kai kwanakin da mace za ta iya samun tsarki kwana 15 mafi yawan kwanakin jinin haila kuwa to wannan yana bambanta da bambancin su masu haila din fa in kana mubtadi'atan idan ta kasance mafariya ce wato wadda ta fara jinin haila ce sabon shiga fa aktharuhu to mafi yawan kwanakin sa fi haqqiha a haƙin ita sabon shiga idza tamadat bihal haidatu idan haila ta ci gaba da zo mata 15 yawman to kwana 15 za ta yi wa in kana da mu'tada in kuma ta kasance wadda ta saba ce tayi al'adar nan ba ɗaya ba ba biyu ba tana da ilimi a kanta to wannan ita kuma fa imma takhtalifa adatuha amla ko dai tana cikin matan da al'adar su tana sabawa wani lokaci tayi 5 wani lokaci tayi 7 wani lokaci tayi kaza amla ko kuma bata cikin ma wanda al'adar su take sabawa tana da al'ada tsayayya duk wata kwana 7 take sai kuma wani wata duk wata kwana 7 take da ya wuce shikenan za ta ga jinin ta ya dauke sai wani wata fa in lam takhtalif to idan ita al'ada ta bata sabawa kawai duk wata kwana 5 take misali duk wata kwana 5 take yi wani watan da yazo da tayi kwana 5 sai ta ga yaki tsayawa to shine mallai yace istizharat ala adatiha sai tayi istizhari akan al'ada ta bi 3 ayyamin da kwana 3 an fahimta sai ta sake kara wani kwana 3 na zaman jira da kwana 5 take ta dau shekaru kwana 5 take din kwana 5 din nan sun wuce al'ada ta dauke to wannan karan kawai ya akai akai da tayi kwana 5 din sai ta ga jini yaki tsayawa to sai mallai yake cewa sai tayi istizhari ta tsaya tayi sauraron wannan jinin ta kara masa kwana 3 kaga ya zama kwana 8 kenan amma za ta yi wannan karin na istizhari malam tujawuz 15 yawman matakar kwanakinta na asali ba su wuce kwana 15 ba idan misali dama can ita tunda ta fara jinin haila kwana 15 ne cip in ta fara jini baya tsayawa sai ya kwana 15 to kuma sai yanzu 15 din yake tsayawa za ta kara ba abinda za ta kara ba wani kwanakin istizhari domin ta kure kwanakin amma misali sai take kwana 13 to wannan watan da yazo yayi 13 sai yake tsayawa to kaga za ta yi istizhari da kwana nawa 2 dan ya cike mata kwana nawa 15 shi yasa mallai yace malam tujawiz 15 yawman wa in ikhtalafat istazharat ala akthari adatiha, idan kuma tana cikin matan da al'adar su dama tana sabawa, wata rana ta yi biyar, wata rana ta yi bakwai, wata rana ta yi biyar, wata rana ta yi bakwai, istazharat da ta yi biyar din sai ta ga ya ki tsayawa, to sai ta yi sauraro ala akthari adatiha a bisa mafi yawan al'adar ta, shine kwana nawa, bakwai kenan. Da ta yi kwana biyar bai tsaya ba, ta ce to kila kwana bakwai zai mun, sai kawai ta ci gaba da lissafi har sai ya kai kwana bakwai din. Kazalika wa hiya fi ayyamil istizhar, mala yace kamar haka dai a lokacin da take kwanakin sauraron nan, kwanakin istizhari, haidun dai sunanta mai haila, da haka ba za ta yi sallah ba, ba za ta yi azumi ba, ba za ta yi dukkan abin da aka hana mai haila ba a lokacin da take wannan istizhari din. Fa in tamada biha, idan kuma jinin ya ci gaba da tafiya, ya ci gaba da zo mata, ila tamami 15 yawman, har cikar kwana 15, ko bai tsaya ba, fa hukumuha hukumu dahir, to yanzu hukuncin ta hukuncin tsarkakakkiyar mace ce, fi taujihi salati, cikin fuskantar sallah, wa sauni da azumi, wa adamil qada'i da rashin ramuwa, wa itiyanin zauji da kuma wato mu'amala da miji. Ina fatan gane ma'ana, da ya cika kwana 15, to yanzu kawai ta yi wanka, hukuncin ta hukuncin mace mai tsarki ne, mai tsarki ce, dan haka idan jinin da ya cika bada zuwa bayan 15 kenan, a wannan kaulin ba jinin haila bane, ya zama jinin istihaba, dan haka ta cika ta fuskanci sallah, ta cika bada yi da azumi, kuma ta cika ta daina yin wata ramuwa, adamul qada, rashin ramuwa, ba za ta cika bada tsayawa cewa in ta gama za ta ramu azumi ko qada, ba zancan adamul qada, wa itiyanu zawji, kuma da mu'amala da mijinta. To sai malai yake cewa doktor, lam yarid anin nabi sallallahu alaihi wasallam shay'un fi aqallil haid wala akthara, babu wani hadisi ingantacce da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam game da mafi karancin jinin haila ko mafi yawan sa, bal marji'un marji'u zalika ila al'ada, kawai makomar ana komawa ne zuwa ga al'adar ita mace, abba yuta, amma ba wani aya, ba wata aya bace ta ce kwana kaza ko kwana kaza ne mafi karanci ko a'a, kawai abin din yana komawa ilal ada, zuwa al'adar mace. Wala shakka, kuma ko ku kwanto babu, annan nisa'a, mata, yaktalifu haluhunna, halin su yana bambanta, fil haid game da jinin haila, bi hasabil jawi wal bi'a, gwargwadon yanayi da kuma gwargwadon irin kabilar su ko family din su, gidan su, wasu su fara da wuri, wasu ba su fara da wuri, wasu jinin su yana roshin, wasu baya yi, wasu suna yin kwanaki da yawa a tsarin gidan su, yawanci kowace tana dadewa tana jinin haila, wasu kuma kwana biyu ne ko uku suke yi a yanayin al'adar su ko yanayin inda suke rayuwa, dan yana da tasiri wajen sanyi ko zafi ko wani abu mai kama da haka, gurin da yake da tsananin sanyi za ka ga yanayin ɗabi'ar gurin da ɗabi'ar jiki ya bambanta da gurin da yake da tsananin zafi, shi kuma za ka ga ɗabi'ar jiki da yanayin yakan bambanta. Shaykhul Islam yake cewa wa amma alladhina yaquluna, yace waɗanda suke cewa aktharul haid, mafi yawan kwanakin jinin haila 15 yawman, kamar yanda Imam Shafi'i yake faɗa da Imam Ahmad, wa yaqulu, da kuma suna cewa aqalluhu, mafi karancin sa yawmun, kwana daya, kama yaquluhu Shafi'i wa Ahmad, kamar yanda Imam Shafi'i da Imam Ahmad suke faɗa, aula hadda lahu, ko kuma ba shi da iyaka, kama yaquluhu Malik, kamar yanda Imam Malik yake faɗa, fa hum yaquluna, suna dai faɗa, amma lam yathbut anin nabi sallallahu alaihi wasallam wala anis sahaba fi hadha shay, ko kuma fahamun yaquluna, fahimta ce dai suke faɗa irin tasu, amma babu wani abu wato tabbatacce da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko daga wani cikin sahabbai game da haka. Wal marji'u fi zalika ila al'ada, ana makoma shine ana komawa zuwa ga al'adar ita mace ko al'adar gidansu ko al'adar yanayin da take rayuwa a ciki, kamar kulna, kamar dai yanda muka faɗa a baya, wallahu a'lam. In ka koma cikin jami'u ahkamin nisa zaka samu ƙarin bayani akan haka, an fahimta, da game da kwana kaza shine mafi yawa, mafi karanci kwana kaza ijtihadat ne na malamai, ba nassi akai, shi yasa in ka koma ka karanta risalan nan ta Uthaymeen da ya ce akan jinin wato jini na mata na al'ada na difasi na wayen, ka koma ciki shi ma za ka ga irin wannan, ya yi ta kawo maganganun ainihin wato abin nan sunan Imam Darimi da sauransu, cewa duk wannan ijtihadat ne, ba nassi bane qati'an fi mahallin niza da yace kwanan mafi yawan kwanakin jinin al'ada kwanan 15 ne kamar yanda in kun iya tunawa lokacin da muka karanta halul masail kusan duk mun yi irin wannan na koma na debo bayanin da fadi duk mun abin nan sai dai da yake kila ana da yawan mantuwa shi yasa wani lokaci ake ƙara maimaita bayanin amma dai duk mun yi shi a can kawai mas'alar da zamu dauka anan shine mas'alar istizhari mas'alatu istizhari almustahaba thalathata ayyam fi man farada bihi ba'd almalikiyya maganar istizhari cewa in jini ya wuce ka'ida ko ya wuce lokacin da mace ta saba to za ta kara man wasu kwanaki uku kwanakin istizhari yace to wannan mas'ala ce da wani bangare ne na malikiyya suka kadaita da wannan ra'ayin qalu suka ce li anna thalath domin kwana uku nan muhula fi shar kwanakin tsumayi ne kwanakin jira ne a shari'a dan haka suka ce ai Allah ta'ala ma ya gaya wa mutanen ainin wato annabi Lut tamatta'u fi darikum thalathata ayyam zalika wa'dun ghairu makdhub dan haka shi yasa su ma da suka tashi daukan kwanakin istizhari sai suka ce kwana uku saboda su kwanakin dan saurarawa ne da jira dan Allah ta'ala ya ce tamatta'u ku gama jin dadi ku more a gidajenku da ku kai ku kamo ku ji da abin da za ku yi na jin dadi an ba ku thalathata ayyam kwana uku zalika wa'dun wannan alkawari ne gairu makdhub wanda yake ba na ƙarya ba to daga nan ne suka ce fa ahidna min ash-shar'i sai muka samu ashe sababban abu ne a shari'a annahu idza arada an yumhila fi amrin idan mutum yana so ya dan bada dama ya dan yi jira ya dan bada wani ya dan yi jinkiri ko jira cikin wani al'amari fa innahu yumhilu bi thalathin to sai ya bada kwana uku fa na akhudhu bi hadha badalan min an nadha'a dabitan min indina sai suka ce sai muka yi riko da wannan ka'idar kawai sai muka sa kwanaki uku sune kwanakin istizhari a madadin mu sanya wata ka'ida mu daga karan kanmu tun daga wata ka'ida da Allah ya amfani da ita a cikin Qur'ani bari mu amfani da ita wa hadhihi almar'a allati ikhtalla wad'aha yahtamilu annahu haidun wa yahtamilu annahu laysa bihaid fatahadathu bi thalathati ayyam wa qad raddahu jamaahirul ulama fi ma fihim a'immatul malikiyya wa qalu innahu batil wai wannan kwana ukun da za ta yi jira a ciki za ta gane shin wannan jinin na haila ne ko jinin istihaba ne fatahatatu bi thalathati ayyam da haka za ta yi ihtiyadi da waɗannan kwanakin guda uku amma wannan ra'ayin qad raddahu jamaahirul ulama jumhurul malamai sun yi raddi akan wannan kwanakin istizhari din fi ma fihim a'immatul malikiyya wanda a cikin su ma har da jagororin malikiyya su ma suna ciki wa qalu innahu batil suka ce wannan magana ainihin wato rusasshiya ce وممن تصدى لرده الامام الحافظ ابن عبد البر المالكي daga cikin wanda shi ma yayi raddi akan wannan kwanakin istizharin akwai ɗaya daga cikin manyan malikiya shine ibn عبد البر المالكي wa qala yake cewa innahu la dalilu alayhi babu wani dalili akan wannan kwanakin istizharin la min alkitab wa la min as-sunnah walidhalika dan haka tabqal mar'atu ala al-asli wa huwa annaha tahir mace kawai ta tsaya akan asalinta in jini ya wuce ka'ida kawai ita ta zama mai tsarki kawai ba wani zancen istizhari wannan yana daga cikin ra'ayin ainihin wato Ibn عبد البر suka ce daga cikin kuma dalilin da ke nuna da ke rushe wannan zaman jira din mace ta gama kwana bakwai ta da ta saba kuma a ce ta sake jiran wasu kwana uku to wannan kwanakin istizharin daga cikin abin da ke nuna wato rushewar wannan ainihin wato ra'ayi na istizhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada wato ummu habiba binti jahash lamma shtakat ilayhi dam lokacin da ta kawo masa korafi da complaint din jini sai manzo Allah ya ce im kusi qadara ma kanat tahbisuki haidatuki thumma me thumma tazhari ko thumma tagtasili da tazo ta ce ya ma'aikin Allah ga yanayin jininta yanda yake zuwa to sai manzo Allah ya ce kin ga ki tsaya ki zauna gwargwadon kwanakin da kike yin jinin hailaki da wannan kwanakin sun kare sun magtasili kawai ki wankanki an ce ta yi istizhari ta tsaya jira ba a fada mata ba wannan hadisi ne na ummu habiba wanda hadisi ne wanda yake sananne mun sha karanta shi haka ma walima qalat walamma qalat lahu fatima binti abi hubaysh haka kuma saboda abinda Fatima binti Abi Hubaysh ta fada wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace inni ustahadu fala athur tace ina yin jinin istihada bana samun tsarki ko da yaushe cikin jini nake afa ada ussala yanzu zan bar sallah ne kwata kwata qala la manzon Allah yace a inna ma zaliki irq manzon Allah yace wannan jini ne na cuta walaysa bi haidin ba haila bace fa idza aqbalat haidatuki idan jinin hailaki yazo fada isra ki daina sallah wa idza adbarat idan kuma kwanakin jinin haila ya wuce fa faghsili anki dama to sai ki wanke wannan jinin thumma salli sannan ki cigaba da sallah an ce thumma tazhari ba ce ta istizhari ba to shi sa malamai da yawa suka ce su ba wani zancen istizhari manzo Allah wayannan hadisan duk ya gaya waɗannan mata in sun gama kwanakin da al'ada su ta asali suka saba to kawai sun zama masu tsarki kawai daga nan su wanka su cigaba da sallar su mafhum faraddahuma kai ila al'ada wa lam ya'murhuma bil istizhar kaga sai manzo Allah ya maida su zuwa al'ada su ta asali bai umarce su da wani istizhari ba fadalla ala bulalihi wannan sai ya nuna rushewar wani zancen istizhari ka kyale wani zancen istizhari da muke karanta ga shi Allah ya sa an gane wannan karatun wallahu ta'ala a'lam faslun fi alamati dhuhur yace fasalin da zai bayani game da alamomin da mace za ta gane tsarkinta walil dhuhri alamatan yace tsarki yana da alamomi guda biyu da in mace ta gansu alama ce da ke nuna jinin al'adarta ya tsaya ko ya dauke na farko aljufuf akwai alama ta farko ita ce aljufuf malaman zaure suna cewa bushi shine mace za ta ga ta bushe jinin ya daina zuba to yanda za ta gane haka shine wahuwa shine shi aljufuf din nan an tudkhilal mar'atu khirqatan mace ta shigar da auduga ko wani yanki fi farjiha cikin gabanta fatakhruja jafatan ta fitar da ita ta ganta a bushe laysa alaiha shay'un min ad-dam babu wani abu na alamar jini akan wannan audigar ko wannan kyallan da ta sa a gabanta to alama ce ta jinin ta ya tafi da haka in kwana biyar take yau shine cika kwana biyar dinta to sai ta samu audiga mai kyau ko ta samu ainihin kyalle mai tsafta sai ta sa a cikin gabanta ta zaro in ta zaro ta ga babu wani alamar jini to jinin ta ya tafi al'ada ta tafi wannan alama ta farko kenan alama ta biyu wal qassatul bayda sai farar kassa wani farin ruwa ne menene qassatul bayda yace wa huwa ma'un abyad wani ruwa ne wanda yake fari raqiqun siriri ya ati fi akhir al haidh da yake zuwa a ƙarshen jinin haila kama il qassa kamar ruwan kassa wa hiya al jir shine kamar farar kassa an bayyana za a ganshi kamar farar kassa idan mace ta ga irin wannan ruwan to wannan shi ma alama ce ta jinin al'adar ta ya dauki wal qassatu kuma shi wannan qassa din wannan faroruwan ablagu shine yafi nuna kaiwa matuƙa wajen daukewa jinin haila lil mu'tadati ga wadda ta saba amma wadda take farin shiga ce to in ta shigar da kyalle ta zaro shi ta ga babu jinin a tattare da wannan kyallan ko wannan audigar to jinin ta ya dauke amma ita wadda ta saba da jinin hailar to abinda ya fi nuna mata jininta ya dauke gaba daya shine qassatul bayda wannan faruruwa din sai ya ce fa izara atil jufufa awwalan dan haka ita sababbiya wanda ta yi jinin hailan nan sama da shekaru tana ta yin sa ta saba da shi to ita izara atil jufufa idan ta ga bushi ma'ana ta ga waccan alamar ta farko jinin ta sa kyalle ta dauko ta zaro shi ta ga babu alamar jini to duk da haka in tazaratil qassa ta dan jira wannan farin ruwan li akhir alwaqt almukhtar zuwa karshen lokacin sallar da ake cikin lokacin ta mukhtari zuwa mukhtar karshen mukhtarin lokacin sallar da ake cikin ta idan ta ga wannan farin ruwan ya zubo to alama ce ta jinin al'ada ta ya dauki wa ammal mubtada'a amma mafariya wanda ita farin shiga ce balatan tadirul qassa kar ta tsaya jiran wannan farar kassa din idar atil jufufa idan ta ga wannan bushi din an fahimta ita wannan wadda ta fara to sai in ta ga wannan bushewar kawai ya wadatar ba sai ta ga wannan ruwan ba ita kuma wadda ta saba ganin ruwan shine zai ƙara tabbatar mata ta saka wato ta ƙara samun wato nutsuwa bayan nutsuwa da take da ita na cewa jininta ya dauke an samu hadisi daga wata baiwa tana da Aisha Allah ya kara mata yadda tace kanatin nisa mata sun kasance a zamanin ainin wato na Aisha ya ba'athna ila Aisha ummul mu'minina bidurja suna aiko da kyalle zuwa ga na Aisha fi al kursub sun nannade auduga a cikin wannan ainin wato kyallan fihi sufura a jikin kyallan akwai alamar as-sufura wato fatsi-fatsi minad dami na jini min damil haidhi na jinin haila yas'alnaha suna tambayan nana Aisha anis salati sin ga irin alamar da suka gani sa iya yin sallah in sun ga wannan alamar fataqulu lahunna takance da su la ta'ajjalna kar ku yi sauri kar ku yi gaggawa hatta tarainal qassatal bayda har sai kun ga wannan farar kassa shine abin da yasa malam anan ya gaya ma cewa idan mace masahabbiya ce to koda ta ga aljufuf ta dan jira sai ta ga farar kassa ba da ka aka fada ba kaji asar din da aka dogara da shi ina fata an ga fahimta turidu bidhalika at-tuhur min al-haida tana nufin su dan jira kafin su tsarkin jinin haila har sai sun ga wannan faruruwa din wannan asar din hasanun ne li gairihi kamar yanda imam malik ya ma kawo shi cikin muwadda da abdurrazzaq cikin al-musannab wa allaqahu al-bukhari ya imam al-bukhari ya ruwato shi ta'alikan wa sanaduhu ainihin wato da'if didda isnadin sa yana da rauni lakin lahu shahid ya'duduhu 'inda ad-darimi sai dai akwai wani athar din da aka samu daga imam ad-darimi da imam al-baihaqi wa inda an hada su zasu karfafa su zama shahid ga wannan athar din yayi karfi shi sa malai yace hasanun ne li gairihi na fata an fahimta sannan akwai hadithin ummu adiya Allah ya kara mata yadda tace kunna la na'uddu sufra wal kudra ba'da duhur shay'an mun kasance ba ma kirga al kudra hanta wannan jinin da zaka ganshi ya dan yi kama da sare na jini kama hanta was sufra da wannan ruwan fatsi-fatsi ba ma kirga shi ba'da duhur bayan mun yi tsarkin jinin haila shay'an ba ma daukar sa matsayin komai shi yasa suka ce qassatul bayda abin nan as sufra da al kudra idan yazo kafin lokacin jinin haila ba haila bane in yazo bayan mace ta gama jinin hailata ba haila bane amma in yazo lokacin da mace take jinin haila to ana kirga shi a matsayin haila shi yasa ita ma ummu adiya anan tace mun kasance ba ma kirga shi a matsayin wani abu cikin jinin mu indai mun gama yin tsarki wannan hadisin imam al-bukhari ya ruwaito shi biduni ziyada sannan imam abu daud shi ma ya ruwaito ya fitar da shi da imam an-nasa'i da ibnu majah wa ziyadatu ba'da duhur amma ziyadar ba'da duhuri ita ce wanda Imam al-Bukhari ya ruwaito amma babu wannan shi ruwaya Abu Imam al-Bukhari kunna la na'uddul kudra was-sufra shay'an babu ma'anar ba'da duhur ma'ana babu wannan kalmar ta ba'da duhuri wannan ziyada ta ba'da duhurin ita ma tabbatacciya ce a cikin ruwayar wa in kana ma'anaha sahihan wato wa ziyadatu ba'da duhuri gairu sabita kai wannan ziyada din ta gairu ba'da duhuri to ba tabbatacciya bace a cikin ruwayar ko da yake ma'anarta mai kyau ce amma ba tabbatacciya bace a cikin hadisin kenan yanda hadisin yake kunna la na'uddul kudrata was-sufrata shay'an kalmar ba'da duhur din nan ba tabbatacciya bace a cikin ruwayar shi kuma as-sufra shine al-launul asfar alladhi huwa damun khafif dan jini sassauka light wanda za ka gan shi aka ya dan kada kaman irin dan ragowar datti haka al-kudra kuma al-launul ladhi laysa biduni safin shi kuma kaga bambancin wancan kenan yana so ya gaya mana sufura da ainihin wato kudura wayamna'ul haid as-sala sai kuma abubuwan da haila take hanawa idan mutun yana jinin haila ko lokacin yayi ne okay to yake cewa wayamna'ul haid as-sala haila tana akwai abubuwan da take hana tana hana sallah was-sauma da azumi wat-talaq da saki wa massal mushaf da kuma taba alqur'ani wa qira'atul qur'an da karatun alqur'ani wa dukhul almasjid da shiga masallaci wal wada'a fil farji da kuma saduwa da mace ta gabanta zaman alhaidi a lokacin da take jinin haila wa ba'dahu ko kuma bayan ta gama jinin hailar qabala duhuriha bil ma'i tin kafin ta yi tsarki da ruwa wayannan mas'alolin da abul hasan ash-shadhili ya ambata daga cikin irin abubuwan da wato ummata tana haila ba za ta yi ba abubuwa ne guda bakwai na farko dai kaga akwai sallah ko akwai sallah mace ba za ta yi sallah ba ta farilla ko ta nafila me muka tsallake to to na ganshi na ganshi wa alal mar'ati yawa ko wa alal mar'ati an tantazira wai wajibi ne akan mace ta dinga wato an tantazira duhuraha ta dinga sauraron tsarkinta inda naumi lokacin da za ta yi bacci an tanzura kai ta duba tsarkinta an tanzura duhuraha ta duba tsarkinta ma'ana ta duba ta samu tsarki misali yau take tunanin jininta zai dauke to yanzu za ta kwanta bacci ta ga bai dauke ba ta shiga kan ta kwanta bacci ta duba ta ga yana nan ko baya nan an tanzura tantazira jira kenan sai ku gyara tantazira jira kenan tanzura kuma ta duba to jira za ta yi ko duba za ta yi na'am yawa shi yasa ni anan malam sai ya gyara mun bakin yanda yake an tantazira duraha ta saurari tsarkinta inda naumi kaga bai mai ma'ana ba so ake ta tabbatar jininta yana nan ko ya dauke duba za ta yi ko jira za ta yi to shine an tanzura duraha ta duba tsarkinta inda naumi lokacin da za ta yi bacci ta ga yana nan ko ya dauke wa inda salati subh da kuma lokacin sallar asuba nan ma lokaci ne da za ta duba shin ta samu tsarki ko kuma ainihin wato bata samu tsarki ba ina fata an gane yawwa in ta tashi da kanta bacci ta duba ta ga yana nan to shikenan sai ta kwanta bacci da asuba da ta tashi ta sake dubawa ta ga ya dauke ko bai dauke ba shine abinda malai yake nufi an fahimci wannan ko to sai ya ce abubuwan da mace mai haila abubuwan da aka hana mace mai haila ko kuma abubuwan da haila suke hanawa wa yamna'ul haidu as-sala was-sawm wat-talaq wa massal mushaf wa qira'atul qur'an wa dukhul al-masjid wal wada' fil farj zaman al-haidi wa ba'dahu qabla duhurha bil ma shine abin da muka karanta ko to wa'annan mas'alolin guda bakwai na abubuwan da haila ke hanawa na farko kaga akwai sallah da tafarilla da ta nafila wannan guri ne da malamai gaba ɗaya ma'abota ilimi sun yi ijimai akai cewa mace ba za ta yi sallah ba kwata-kwata kuma duk sallolin da suka wuce ta a wannan yanayin ba za ta rama su ba in ta samu tsarki an fahimta wannan ka duba cikin al-majmu'u na Imamu Nawawi da al-Muhalla ta Ibn Hazm da zaka samu wannan bayanin saboda hadisai da dama akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri da yake cewa manzo Allah ya ce alaysa idha hadhal lam tusalli wa lam tasum fadhalika nuqsanu diniha ko akwai kuma hadisin fa idza aqbalatil haidatu faturki sala kaga ya nuna ba a sallah in mace tana jinin haila fa idza kana zalika a wata ruwayar kuma idza kana zalika ai addamul aswad fa amsiki an sala ki daina sallah wa gairi zalika da wanin haka da aka wannan abu ne sananne a duniyar musulunci ko mutum bai karatu ba ya san mace tana jinin haila ba ta sallah akwai kuma hadisin mu'aza shi ma ko sanan na biyu akwai azumi shima da na farilla da na nafila da na bakance da na kafara duk mace ba za ta yi ba in tana jinin haila in ma ta yi bai inganta ba wannan malamai sun yi ijimai akan haka shima saboda hadisin Abi Sa'id wanda ya gabata alaysat idha hadha lam tusalli wa lam tasum kaga wannan hadisin kenan an fahimta ko malamai sun yi ijimai qat'iyan wa annahu yajibu alaiha qada'u amma wajibi ne ta rama azumin da ta sha lokacin da tana jinin haila an fahimta ko sai mas'ala ta uku shine at-talaq saki haramun ne akan miji ya abkar da saki lokacin da mace tana jinin haila komai abin da ya faru na bacin rai da dacin rai da zafi da yayi Allah ya sa ya kai transformer zafi ya jira sai ta samu tsarki sannan ya sake ta wanda wannan shine wanda malamai suke kira saki na bid'a bid'a har a cikin saki mata shigo an fahimta da haka duk lokacin da mutum ya saki mace tana jinin haila to yayi saki bid'i kamar yanda ya tabbata hadisin Abdullahi dan Umar shi ma ya taba aikata wannan laifin ko ya taba aikata wannan saki din ya saki matarsa tana jinin haila sayyidina Umar yazo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce ka umarce shi ya maida ita wa ya gaya masa ana sakin mace tana jinin haila ya jira sai ta yi tsarki ta yi jinin haila ta kuma yin tsarki in ya ga dama ya sake ta in ya ga dama ya rike ta dan haka lokacin da mace take jinin haila ba mahalli ne da ya dace da ai saki ba wannan lokacin sai mutun ya saurara sai ta yi tsarki jinin haila ta gama ta yi wanka bai sadu da ita ba sai ya sake ta wannan kaga shi ma malamai duk sun hada akan haka na hudu shafar alqur'ani wannan mun gabatar da bayani mai tsawo a baya in kun tuna a lokacin da ake maganar mayam na uminhul muhdith, abinda wato aka hana mutum mai kari ya aikata. Kuma mun yi bayani cewa annar rajiha fi zalika madhhabu abi hanifa, zance da yafi rinjaye akan wannan mas'ala ta tafa alqur'ani shine mazhabar imamu abu hanifa, annahu la yashtaridu dahara alal muslim fi masl mushab, ba sharadi bane ga musulmi in zai dauki alqur'ani sai da tsarki mutlaqan ko wani iri, li'annahu hatta wato hatta law sallamatil adillatu dalla ko sullimatil sallamatil adillatu adalla ala wujubi tahara fa innaha min ghayr min mushtarakatil lafadhiyya. Wannan da karatun mun yi shi a can baya, wanda ina ganin ba sai mun koma kansa ba. Dan haka zance mafi inganci ko wanda ya furin jaye shine ba sharadi bane sai mutun yana da ainihin wato tsarki ya dauki alqur'ani, kamar yanda mun karanta a can la yamassu illal mutaharun da sauran maganganu, duk da ina jin za ku iya hakai to mun karanta a baya darasin baya ko haka, babu bukatar mu sake koma mu maimaita sai ya zama maimaici. Haka karatun alqur'ani min ghairil mushab, da ka mutun ya haddace dauka ya dinga tilawa da ka ko ba tare da ya duba alqur'ani ba, kaga fa amruha aisar, wannan ai shi yafi sauki ma, tunda na dauka ma an ce za ta iya dauka, to ina ga kuma ma da ka ma ta haddace ba dauka za ta yi ba, kaga wannan al'amari ne mai sauki. Dan haka zance mafi rinjaye cikin zantuttukan malamai annahu yajuzu lil ha'id an taqra'a ma sha'at min alqur'an, mai haila za ta iya karanta abinda ta so ta karanta na alqur'ani, wa zalika li alami dalil ala nahyi, domin babu wani dalili ingantacce da ya nuna karta dauka. Wallahu a'lam. An fahimta? Sai mas'alar shiga masallaci, an ce mun lokaci yayi za mu tsaya akan wannan na shida. Mas'alar shiga masallaci ita ma kamar mun yi ta a can bayan, duk suna cikin masalolin da muka tattauna a can ko duk mun tattauna su a can. So kai tsaye kawai ina ganin sai mu tsaya a kai kan fasali za mu tashi insha Allah, sai mu tsaya a wannan gaba ta shida saboda yanayin lokaci, bunda mu karanta yayi zama daidai, Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi, Allah madaukakin sarki ya yafe mana, kada mu ta sauri dan kar a samu abin nan.